Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Masu sauraron assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce waɗanda suka shirya juyin mulkin na kasar Turkiya a shekarar ta gabata kuma ba su yi nasara ba ya kira su da matsayin maciya amana kuma kamata ya ce an filla kanun su. Shugaba Erdogan ya yi wannan kalamin ne a wajen bikin tuna wannan rana tare da rada wata babban gadar da ke Istanbul suna wato gadar ƴan mazan jiha. Ya dai wannan gadar akan ta ne aka yi ta sa'insa da masu goyon bayan juyin mulki da kuma masu kin hakan. Wanda kuma ya dalilin mutuwar mutane 250 waɗanda suka hada da sojoji da fararen hula. A cikin jawabin na shugaba Erdogan ya ci gaba da cewa kamata yi waɗanda suke da hannu cikin wannan yunkurin juyin mulki su zamanto an tsare su a gidan yari kwatankwacin irin na Amurka da suke da shi a Guantanamo Bay. Ya ce muddin majalisar dokokin kasar ta samar da dokan kisa ga waɗanda suka ingiza mutane su aiwatar da wannan juyin mulkin to ba zai bata lokaci ba wajen samu dokar hannu. Ya ce waɗannan mutane ba su nuna tausayi ba lokacin wannan yunkuri domin ko sun nuna wa mutanen sabin diga waɗanda ba su da kowane irin makami wanda ya wuce tutar da ƙasar da ke hannunsu. Ministan harkokin wajen ƙasar Faransa ya bayyana damuwarsa na yadda dangantaka tsakanin Qatar da makwabtanta ke ƙarasa kurkucewa. Wannan sa ya yi kira ga dukkan ɓangarorin da su nemi hanyar da za su kawo ƙarshen wannan ƙiƙiƙakan. Jean-Yves Le Drian ya yi magana da manema labarai ne jim kaɗan bayan ya kammala tattaunawa da takwaransa na ƙasar ta Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a Doha a jiya Asabar. Ƙasashen da suke wato sa'insa da Qatar kuwa sun hada da Saudi Arabia haɗaɗɗen daular Larabawa, Bahrain da Masar, dukansu sun soki Qatar din ne da marawa ayyukan ta'addanci baya. Wannan ne ya sa ma kasashen suka baiwa Qatar din sharuɗa har 13 ko bayan sun yanke hulɗan jakadanci da ita. Duk da yake kasar ta ce a shirye take ta sulhunta da ƙawayen nata amma kuma ta ce ko kusa ba za ta yadda ta fansar da ɗaucin ta ba. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi fatali da batun da ke cewa wai tawagar yakin neman zaɓensa ya gana da wani lauyan ƙasar Rasha wanda har wannan tattaunawa wanda ake cewa an yi ya baiwa ƙasar ta Rasha haɗin kai domin ƙasar ta Rasha ta yi tasiri a zaɓen shugaban ƙasa wanda aka yi a shekarar ta gabata. Trump wanda yake hutun ƙarshen mako a wurin shakatawarsa da ke New Jersey a jiya Asabar ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa duk da bayanan da ke fitowa daga kafofin sadarwa game da wannan batu na Rasha ya ce bai hana kasuwar saka hannun jari tashi ba, sai dai kuma wani wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan taron da ake cewa tawagar kamfe ɗin ta yi ya bayyana cewa yana cikin waɗanda suka halarci wannan ganawar. Haka kuma ko a cikin satin da ta gabata sai da babban ɗan shugaba Trump ya ce ba shakka ya halarci wannan taron domin ko an yi masa alkawarin bashi wasu bayanai da ka iya zamewa wato Hillary Clinton abokin karawa da baban nasa cikas a zaben na shugaban kasa wanda aka yi a shekarar ta gabata. Ma'aikatar Amurka na buƙatar kotun koli ta soke hukuncin wani alkalin kotun tarayya wanda ya tsame kakannin mutanen da ke zaune a Amurka daga cikin jerin mutanen da dokar ta hana shigowa ta shugaba Donald Trump ta shafa. Ma'aikatar ta shari'a ta gabatar da buƙatar ce tun a daren Juma'an da ta gabata ranar Alhamis ɗin da ta wuce ne ma dai wani alkalin kotun gunduma na Honolulu mai suna Derek Watson ya kira da a rinka amfani da abin da ya kira hankali, yayin da yake kare nau'ukan ƴan uwan mutanen da ke zaune a Amurka da ka iya shigowa daga ƙasashe shida waɗanda yawancinsu na musulmi ne, wato ƙasashen ko sun haɗa da Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria da Yemen. Watson ya umarci gwamnati da kata aiwatar dokan kan rukunin jinsi daban-daban na mutanen da ke zaune a nan Amurka. Watson ya kuma zartar da cewa duk wani ɗan gudun hijira da wata cibiya ta tsugunan da ta yi alkawarin ɗaukan ɗawainiyarsa a Amurka, to a ba shi dama domin shi ma ya shigo. Ƙasar Jamus ta tabbatar da cewa an daɓa wa wasu ‘yan ƙasar ta biyu ƙahar lahira a wani harin da aka kai a wani hotel na wani gandun shakatawa da ke Masar.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro mu, assalamu alaikum, da fatan kuna hanzi lafiya. Mai martaba sarkin Katsina Alhaji Abdul Mumin Kabir Usmani ya yi kira ga gwamnatoci a dukkan matakai da suka wajaba su duba hanyoyin sake farfado da kwalejojin horas da malamai saboda matsalar rashin ƙwararrun malamai da kuma illar hakan a ci gaban ilimi. Mai martaba sarkin na Katsina ya yi wannan kiran ne lokacin da ya kai wa gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ziyara a gidan gwamnati.
Roƙo guda an fara gyaran ilimi tun daga primary har zuwa university. Abin da muke roƙo yanzu, mun ji ka fara taimaka ma malaman makaranta na primary, to shi ma akwai sauran aiki a ƙara jiba matsalolinsu. Duk inda ba malami, kowace makaranta ce kuma komai kanta ta zama ta banza. Malaman nan suna buƙatar taimako ka fara, to a koma a ƙara taimaka musu. Malami shi ne makaranta. Kuma abin bakin ciki, abin asha, sai aka waye gari an aka kashe teachers colleges suke koya ma malamin da zai koya ma ƴaƴan mu tun daga primary har university level, sai aka ce an kashe wannan. Yaushe za a dauko alle abawan da bai iya koyawa ba ya je ya koya ma yaro? Sai abin da sai an koya ma methodology, sai ka san hanyar da ake koyawa, kamar ka dauki alle ka je ka koya ma wanda bai san komai ba.
Sarkin ya ce yayi magana da shugaba Muhammadu Buhari, kuma ya ce za a maido da wannan makarantu.
Mun yi magana da General Buhari, Allah ya ƙara mashi lafiya. Ya yi alƙawarin zai maido teachers colleges, kuma na gani an buga a jarida an ce za a maido teachers colleges. To your excellency, ka ƙara taimakawa kowa wanda ya maido, mu mu maido.
Shi kuwa gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari da aka kawo wannan ziyara ya ce duk abinda za a gina idan ba akan ilimi ba ne to rushasshe ne.
Mun yi alƙawura babba a cikinsu shi ne magana ilimi, tunda mun san duk abinda za a gina in ba bisa ilimi ba ne rushasshe ne. Muka dawo cewa ilimin nan ma mu koma kan ilimin primary da secondary. Anan zan yi sharhi akan maganar da mai martaba sarki yayi, naji dadin da yayi ta. Kullum ina ba sarakunan mu da shugabannin mu shawara cewa mu wace zuwa mu shugabancin gwamnati wani abu ne na dan lokaci, nan da wasu ƴan shekaru wani ne zai tsaya ne yana magana ba Aminu Bello Masari ba, kuma jiya wani yayi ba Aminu Bello Masari ba. Mai martaba, wannan tsayawa da kai ka kara dajiya akan ta, domin ku ne kuka rage mana wanda za a ce ku bada alƙibla, tunda ku duk lokacin da aka zagayo za a same ku anan. Kamar yadda kace dan siyasa can wurin zashi, amma saboda kamarorin nan kada ya bata mai kamarar rai sai yayi
ya ce maganar malaman makaranta da haƙƙinsu dole sai an haɗa shi da halin da ƙananan hukumomi suke a ciki a jihar.
Maganar malaman makaranta da haƙƙinsu da ci gabansu ba ya yiwuwa sai an haɗa shi da halin da ƙananan hukumomi suke a gwamnatance. Mun gama shirye-shirye a watan Jula ɗin nan, za mu yi babban taro na wanda ke da ruwa da tsaki akan batun maganar ƙananan hukumomi. Da martaba, ina cikin baƙin ciki cikin sanar da kai da al'ummar jihar nan duk kokarin da muka yi da manyan mutane da ƴan siyasa da jami'an gwamnati suna ta kokarin sai sun lalata kokarin da nake nema a yi akan gyara kananan hukumomi da ma'aikata waɗanda ake neman a gyara wa aikin su da su ake hada kai ana nakarkasa abin da aka yi
wannan na katsina Alhaji Aminu Bello Musari ya ce abin da yafi ci masa to a ƙwarya shine yadda wasu shirye-shirye wasu jami'ai suke yi masu bita da kulli wanda yake cewa wannan abu yana kawo ci baya sosai
batun magana malamai da ka kawo yanzu mun gama tsare-tsare za a dauki malamai 1,900 wanda mafi yawan su na primary schools mun shi ai masa jarabawa sai mun tsara ta tabin nan suna nan wani ya zo da NCE da komai national amma wallahi bai iya rubuta maka daga gari kaza nake zuwa gari kaza amma ya je like gindin wani dan siyasa ko gindin babban mutum cewa ai shi yana tafi duwan ki dauka shi ai wannan babban matsala da muke wawan kenan da za mu hidda son rai a gyaran nan da ake yi bari dan tona kaina asiri ni kaina gidanmu akwai wanda ya ce min na local government na tabbata ya sa mutane a ciki akwai dana yayi ES yafi shekara 6 shi ma yasa sun rashin mutane din sai aka cire sai da take gidanmu an gwara mu an ce to ka san an cirewa ne to ga wani can an bito ta hanyar mai da su so wato ni na mamakin shi al'amarin nan mun ce saboda Allah ake so a yi shi to wai dan gwamnati yana so saboda Allah kai ma sun ji saboda Allah za ka yi ko in bai ma sun ji bai aikin shi ba sai shahi na gwamnati in kilina bai aikin shi ba zai shahi na gwamnati ballantan nasarar makarrabai a matakai iri-iri babu wani abin da ya kamata wannan matsalar ta malaman makaranta shi yasa ainihin gwamnatin mulkin soja ta kafa UBEC to ne ce babban matsalar da ke fama da ita ana son malamai na gari wanda bai iya ba zai iya koyarwa rumatar duk irin su ne aka cusa a cikin primary education kuma ba Aminu Bello Musari ya faɗi ba kafin mu zo nan kungiyar UNICEF da su da wasu consultant har da ƴan katsina a cikin consultants su suka yi sabe a jihohin Arewa maso yamma suka dauki jigawa da katsina da Sokoto da Zamfara inda suka yi wa a nan katsina sun yi wa malamin aji hudu jarabawa sun ba shi jarabawa dan aji hudu shi a matsayin shi na malami ga jarabawa ta dan aji hudu bai ci ba wannan report akwai shi to yanzu kaba wannan yana koyarwa kila ma an ka kashe makarantar shi ka koya mashi ya kai matsayin da bai iya koya so bai jaro babban matsalar da muke fama da ita ke kare mu kullun so muke yi sai abubuwa sun tafi yadda muke so ba zai yi ba
Saudi Hassan dai shine shugaban kungiyar malamai ta jihar Katsina ya ce hanyoyin da za a bi na inganta koyo da koyarwa sune kamar haka
anan gurin hanyoyin da za a bi sune na inganta koda koyo din nan shine malaman nan akwai ajide su dadi duk wasu hakoki nasu wanda suka shahi wannan haƙi ne nashi na ma'aikati na malaman makaranta kaman promotion kaman ainihin shi kanshi albashin kaman da ake bi akan lokaci da sauran ainihin ƙarin girma na shekara-shekara wanda ake ce ma yalan increment da sauran waɗansu abubuwa wanda za a bijiro da su wanda zai ainihin sa ma malaman makaranta karsashi na ganin cewa lalle an mai da shi cewa malamin ne kuma mai bada tarbiyyar ne mai kuma da koyo da koyarwa ne so muna kira ga gwamnatoci da su ainihin zabra wajen irin waɗannan abubuwan wanda zai bada ainihin malami kan sannan abubuwan da ake koyo da koyarwa ma'ana suna ainihin yin kokari su ga cewar sun kawo waɗansu abubuwa wanda zai taimaka maka koyarwa to haka kuma su ma gwamnatocin suna bakin kokarin su ga cewa suna ayin abubuwan da za su yi domin su ga cewa ya kala inganta ainihin koyarwa
Zaradin Sanfuntuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Baya ga rashin ƙwararrun malamai wani batu da masana suke dora laifin koma bayan ilimi a Najeriya shine rashin amfani da harshen uwa wajen koyarwa yara musamman a shekarun farko. Mataki da wasu ƙungiyoyi da ke kula da harkar ilimi kamar Rana da ke aiki a wasu jihohi da suke arewa maso yammacin Najeriya suke kokarin yin gyara a kai. Wani malamin lissafi a makarantar sakandaren gwamnati ta Doka a Kaduna Ibrahim Mustafa ya ce rashin amfani da harshen uwa da kuma ɗari-ɗari da ake wa darasin suna daga cikin wasu dalilai da suke sa ɗalibai suke faɗuwa warwas a jarrabawar kammala makaranta. Daga nan ya ba da shawara kan yadda ɗalibai za su shawo kan fargabar da suke wa lissafi a hira da ya da wakilin sashen Hausa Iliya Kure.
Abubuwa suna nan da yawa, amma dai na farko dai shine in yara ba su samu tushe na lissafi ba tun daga makarantarsu na primary zuwa GS class ba kan samu wannan, da kuma wani abin da mai kira ma phobia da ake tusa ma yara a ce kai lissafi ayo kai wallahi lissafi akwai wahala. Alhalin lissafi kanshi tun daga gida ka fara koyon lissafi tun kana karami a ce ka kawo wancan ka kawo wancan ka hada da wannan ko ka ninka wancan abun, to amma da yake ba da yaranka ake koyar da shi ba turanci ma ya ƙara sa mutane wasu ba su iya karatu ba amma da yaransu za a koyar da mutane sun ji daɗin yi lissafi sosai. Ya kamata malaman da suke koyarwa a ce suna da tushen koyar ta malinta, kuma su gane irin yaran da suke koyarwa yaya suke, tunda shi wannan darasin na lissafi ba wani abu bane mai wuya. Illa ko ka hada, ko ka raba, ko ka cire, ko kuma a baka wani fanni da yake akwai wasu yaruka a ciki da dole ne yaro a ce tun yana karami yana dan koya mai wannan foundation din har ya gama isan yanda lissafi yake. Ba wani abu bane mai wuya haka. Lissafi na da muhimmanci sosai, don ko shi inda ban manta ba ko na abin da muke kira perfect number, lokacin muna wani project da aka fara mana shi malamin da ya ce shida da kake gani number shida wannan perfect number ne, sai kowa ya tsaya ya zuru me ko kuma shida karamin number, sai ya ce ko shi Ubangiji da ya fara halittar sama da ƙasa ya yi shi ne a kwana shida, sai kowa ya bude kunni abun ya fara jawo hankalin mu gane cewa falsafi ma ya dadi fa na yi shi. So kuma gwamnati ya kamata gaskiya za su dauki malamai su dinga duba cancanta irin malaman da suke abin, ba wai dan ka karanta fannin ko physics ko chemistry dan ba malamin lissafi sai a dauko ka ce kana iya karantar da lissafi, akan samu wannan kuskuren sosai. Ko a dauko wani malami daga wani department ya ce zo ya karantar alal dan da ya iya karatu da komai, wani zai je ne kai na ba yara note, ba zai tusa wannan abin da ya koya ba a ciki. So an ka samu matsala sosai a wannan wajen. A aji bayan da za a ce kowane yaro yana da karfin hankali da zai dauki wasu abubuwa, muka samu masu karfin hankali wanda ka koya mai abu sau daya ya riga ya iya, wani sai nana ta mai sau biyu, wani kuma sai ninga nana ta mai, amma duka da haka za a tafi da su a hankali. So in yaro ya samu foundation na lissafi ya taho, in Allah ya yarda har ya gama makarantar shi ba zai samu matsala ba. Kuma gwamnati suna kokari suna duba malamai yanda suke turowa daga ministry, malami ya shiga ji ya yi abin da yake so, akwai wani attendance da yake yi, wani topic ya koyar, ina ya tsaya, duk wannan abubuwan na taimakawa. To Allah ya yarda za a samu cigaba nan wannan wajen masu tsara manhaja na ilimi. To a yanzu dai ko ba dadi da an faro wannan manhajan sai a ajiye a ce bai dace da mu ba, sai a kikiro wani. Ilimi ya samu tangarda sosai, da mana 6.5 aka da 6.34 system, wannan tsarin ma yana da kyau. Daga baya kuma aka canza, aka koma basic, in ba gama wannan ba a gane meye achievement aka samu, sai a bullo da wani, shi ma yana kawo cikas ga ilimi gaskiya. Ya kamata gwamnati su zauna a yi planning, tsari mai tsawon lokaci wanda za a gani me ake so a cimma. Don gwamnati tana haka to za a samu mafita gaskiya.
Sansanonin ƴan gudun hijira sun zame muhalli da yara suke ci gaba da neman ilimi duk da tashin hankali da suka fuskanta na raba su da muhallansu. Wata daga cikin malamai da suke koyarwa a irin waɗannan makarantu na wucin gadi da ake buɗewa a sansanonin ƴan gudun hijira ta gaya mana lokacin da muke ziyarar aiki a jihar Yobe cewa da farko yara suna gudunta da zarar ta shigo aji. Tace matsalar tana da nasaba da abin da aka ga yaran cewa dalilin da yasa aka raba su da muhallansu. An gaya musu cewa Boko Haram ta kai musu hari ne saboda suna zuwa makaranta. Saboda haka a take kai su makaranta, watakila nan ma su fuskanci irin wannan matsala. Duk da haka wasu da suka dan girma a cikin ɗaliban sun dage wajen ci gaba da neman ilimi a waɗannan sansanoni, kamar dai da za ku yi cikin wannan rahoto da Lawal Sani Kona ya haɗa mana.
Akwai ƙwararren alamu da ke nuna ba yara 'yan shekarun firamare ne kaɗai ke amfana daga shirin samar da ilimi ga matasa da ke zaune a sansanin gudun hijira da ke unguwar Fanfumari a garin Damaturba, har ma da yara 'yan azuzuwan farkon makarantar sakandare.
Sunana Karam Madu.
Me da me ka koya a zuwanka wannan?
Gaskiya zuwa na wannan makarantar na taimako, na zama da fari ban jin turanci, yanzu na jin turanci na daya, kuma na koya abubuwa, zan iya rubutu, zan iya karanta wayansu abubuwa wanda ba su fi karfi na ba.
Da ina ne kake? Kana makaranta ne da kafin wannan rikicin ya taso da ku?
Ina makaranta a Turo.
A aji nawa da kake?
Ina primary 2.
Amma yanzu bari ma ƴan tambayoyi da turanci alal misali, what's your name?
Ya sunarka?
My name is Karam Madu.
Sunana Karam Madu.
What is the name of your village?
Menene sunar ƙauyenka?
Name of the village na Turo.
Sunar ƙauyen mu Turo.
What's your name?
My name is Hajara Muhammad.
Yaya sunanki?
What are some of the things you
Sunana Hajara Muhammad.
English.
Waɗanne darussa kuke koyo a nan?
Business science.
Turanci, lissafi, computer, kimiyya.
Okay, kafin ki zo nan kuna zama a ina ne da?
A Ambiye Tasha.
Aji nawa kike da a can?
Ina a primary 5.
Me kike ga bambancin makarantar Amitasha da kuma nan?
Sosai.
Kamar me? Kamar a me da ne? Yanayin malamai ne ko kuma yadda ake koyar da ku kuma kayan koyarwa?
Yanayin malamai.
Amina Idrisa.
Me kike son ki zama in kika gama wannan makaranta?
Ina so in zama malama.
Wani lesson kika fi so cikin abubuwa da ake koya?
Ina son ma sosai.
Wani shawara yake da shi ga ƴan uwanki ƴan mata wanda ba su samu zuwa makaranta ba?
Muna musu shawara ne akan zaman da suke ba amfani su zo su na yin makaranta don zai wataran zai taimake su kuma zai taimaki iyayensu.
Kamar yadda kuka ji, waɗannan yara sun zo ne daga ƙauyuka daban-daban sakamakon rikicin Boko Haram. A sansanin, akasarin malamansu sojoji ne. Na kuma nemi ji daga bakinsu kan yadda yaran ke fafatukar shawo kan darussa da ake koya musu.
Bright Akimen, last Kofar Bright Akimen.
Gini Kofar Bright Akimen. A lokacin da suka zo nan, mun gano cewar ba su iya rubutu ba ko Turanci. Amma yanzu, galibinsu suna iya magana a harshen Ingilishi. Da kuma rubutu. Yadda za su iya fahimtar juna sarai-sarai, in ka musu magana sukan fahimce ka. Da farko galibin suke kaunar koyo, kana akwai 'yan tsiraru, amma bayan bayanai da ƙungiyar UNICEF ta yi, waɗannan ma sun fara nuna kaunar abin da suke yi. Shekara da ta gabata suka rubuta jarrabawar kammala karatun firamare. Galibinsu sun sami gurbin karatu a makarantun sakandaren gwamnatin tarayya cikin ƙasar nan. Muna niyyar sake yin hakan a wannan shekarar. Akwai alamun waɗannan yara za su samu riba biyu bakin ɗaya, inda za su amfana daga wurin karatun addini da ake koya musu a wannan sansani da kuma na zamani. Lawal Sani Kona, Muryar Amurka daga Damaturu.
Batun ilmin ɗiya mace yana daga cikin dalilan da suka sa aka ƙirƙiro da wannan shiri na nagari na kowa. Bara mun kawo muku hira da Maryamatu Muhammad da shugabar makarantar sakandaren Zannin Gwandu Malama Hawwa Abubakar kan hali da ilmin ɗiya mace yake ciki a yankin. Saboda muhimmancin bayanan da ta yi, muka ga ya dace mu sake gabatar da
abinda zan cewa gaskiya idan an kadiba. Ta fanne ilimi na 'ya'ya mata, ilimin boko gaskiya akwai ci baya kware ƙauyuka nan dai cikin birane da sauki kware-kware, amma ƙauyuka gaskiya hayyau akwai matsaloli. Saboda duk lokacin da nite zagaye na makarantun ne, to idan nite ƙauyuka na kante primary school ɗinsu in shiga azuzuwa in ga yawan mata, in ga yawan maza, sai in ga yawan iya mata cikin makarantun ne ba su da yawa. Kuma na kan ta gidan hakimi mu zauna a yi mitin, a yi magana na cewa mi yasa azuzuwa in ka te kana samun mata ba su da yawa cikin azuzuwa, amma akwai maza su adda yawa ciki. To saboda haka in an ka diba ko ta asibitotin mu ki diba bukatotin da aggare mu na mata, kai ka san akwai karancin ilimi na ɗaya mata. Alal misali na te wani gari aiki wata asibiti ni isko ga mata cike asibiti sun te au malama asibiti bata nan, suna nan suna jira ni shigo cikin gari ni te gidan hakimi ni ce hakimi shi tara min mata nan da nan an ka same shi da yashi da an ka tara min mata, ni ce musu da yanzu ku ga mata ta asibiti an baro su missa suke zo na wurin nan ba ai musu kuyi, suka ce malama abba ta tafi ba. Ne ce daga ina jika suka ce da wani gari aka dauko ta, da Gwandu aka dauko ta, ta taho nan wannan kauye ta ba su magani ta an malama asibiti. Ne ce to kun ga yanzu abinda naka ba, yanzu makarantar ku ta yara can primary school dukku mace nawa a cikin aji? Suka ce diyan mana can gona, wasu na ta suna da hakin gobe, wasu na ta suna mi. Ne ce to mi yasa sun ka samu ga matsala kun gani inda yanzu cikin garin ga naku iyanku ba ku bar su daji da yowa haki yowa hakin gobe da mi da mi ba da walakan ci gada annan kun mata sun taru suna jiran malama sai ta hato da wani gari ta taho ta yi musu allura ta di mata masu cikakka nice da ba ku samu ga matsala ba an ka zauna da ni da su nice to yanzu ku mi ashar da kun kan yake makanku don ku ita wanka kangi sannan kuma kun ka diba duk makarantun nan ga naku malamai makarantar kwadanti ba malama kun guda mace maza na guda uku da akwai malama mace cikin makarantar gada ko rikon tarbiyyar yara uwa ita ta san tarbiyya kuma yara za su hita hijjin kai ga kananan yara sun ka doki alƙalin cewa gaskiya su sun ga matsala sun ga bambancin rashin sadiya mata boko ni fada musu kace lalle sun gano sun gano don haka in Allah ya so daga yanzu su duk inda za a kai sai sun hita wanga kangin walakanci sannan sun kace duk malamin da anka kawo musu bai sun zama ga gari saboda mi nace ai ku kun ka bada makanku don inda ku tsaya kun sana ku yan garin ku su ad ma'aikatan ku su a cikin garin ku da ba su gurin ku sun kace tabbas haka nan don haka diya mata gaskiya ana da bukatar su tsaya hadde ta fannin koyarwa ta fanni na asibiti gaskiya in mun ka samu uwayen yara sun ka gane wallahi za a ji sauki mai yawa kuma za a ji dadi kware da gaske saboda muna da karancin likitoci mata muna da karancin malaman jinya mata sannan muna da karancin malamai ko haka jami'a matsalolin gada aka samu jami'a da muna da malamai mata waɗanda za su san kimar son cigaban diya mata da ba aka da muna diyan ba saboda wani lokaci zaki ga bacce tana hulɗa da namiji saboda suna a gaba-gaba amma in an samu mata can gaba-gaba duk wanda an kai ko an so batir bukatar shawa na diya mace yar wata ba mata matsala amma dole a samu hulɗa tsakanin mazan amma yan mata sun ka shiga da yawa duk matsalolin ga duk da aka samu nan makarantar ne duk zai mana sauki insha Allah
to wace irin shawara zaki ba su gwamnati domin ta shigo ciki ki san ku dole sai da hannun gwamnati sannan abubuwa su ci gaba domin samu ya mata su samu ƙarfin zuwa makaranta
to ni gaskiya shawara da zan ba gwamnati a tara malamai a tara hakimai a tara limammai kowane gari a zauna a yi matsaya a tabbatar da sanin kowane gari tabbas ƙauyukan gana mu duk da a gare mu a kowane mai gari shi tara hakimai ne da malamai na gari a tabbatar da sanin an wawanka abu matsaya don wallahi in an ka baka ta ƙara ci gaba to zuwa gaba ba a san a matsalar da za ta yi saboda haka an kai haka nan an ka tara malamai an kai training din su an kai meeting an ka tantance matsala kowa ya amince sannan su kuma uwayen yara an ka zauna da su kowa ya amince zai sa abin danai to in Allah ya so ana samun sauki in an kai haka nan kuma mun taba gwada haka nan gaskiya da dadewa kuma an ka samu nasara don nan bana mantuwa nan kebistar akwai lokacin da an ka tara hakimai da malamai na Sokoto kebizan fara nan an ka taho an kai lecture digga an kai fadakarwa nan a Benga Polytechnic lokacin don ana so a samu hikima ni an ka sani nayi presenting wannan FIFA dit ni na to nayi jawabi an ka tara mini hakimai da dattijawa da limammai da malamai na hito nayi musu bita ne musu karantarwa ne musu komi nan wurin nan takaddar da ne buga ta wanda ya kamata duk nayi bayanin muhimmancin ilimin yaya mata da na Allah da na boko duka nan wurin nan wallahi ban sai akai wanda ya tashi yace mini shi a kaina akan yadda sun ka ga wai ga ni karamar yarinya anto an tara uwayena da kakan da dattijawa na taho na fada musu abin da ba su sani ba gaskiya abin ya ba su sha'awa kuma su sun yi alƙawarin da sun koma gida gaskiya za su sadiyar su makaranta kuma in Allah ya so wanga abu ya burge su
to da shike su hakimai uwayen ƙasa kike magana
kware lokacin ba su an ka tara an kai musu wannan fadakarwa
wani irin kira zaki wa su uwaye mata su matan karan kansu masu kwantsu ya matan suke hana su zuwa makarantar boko domin su kai su je su yi musu tallace
su uwaye mata ya kamata su ma a rinka wayan musu da kansu ta TV da radio a tawon musu bayanai kuma yanzu zan yi kira ga uwaye mata su sani Allah tabaraka wa ta'ala da yace muna mu bi ilimi wallahi ilimin gari aka cewa boko ba boko aka nuhi ba ilimin boko inda ka yi shi don Allah don ka taimaki al'umma wallahi ba boko na ka kai ba kowa ko na son ya zamo ya taimaki al'umma kamar yadda annabi ya ce khairukum man yanfa'u an-nas mahi alkhairin ku wanda mutane ka amfana da shi to wa abbai son ya zamo mahi alkhairin al'umma a amfana da shi don haka mahi alkhairi gare ki in kina son ki cigaba yake ta cigaba lahira ki ji dadi ki yi kokari kake ba yake jahila
amma saro da wannan rahoton Allah ya kawo karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Cibahiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin anan ni sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe
yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.